الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا ونن يمتي نا رانر 24 ga watan رمضان Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da 6 ga watan 5 shekara ta 2021 ta miladiya zamu tashi majalisi na 24 cikin majalis mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka yau insha Allah zamu tashi 221 a cikin suratul shu'ara amma kamar yanda muka saba zamu amsa tambayoyinku akwai wani bawan Allah da ya turo tambaya daga Cyprus Kubrus kenan suna bin wannan karatu ya turo da tambaya Na'am. Yace yace assalamu alaikum Malam ka bada ansa akan zakatul fitr a karatun baya akan waɗanda suke a wata ƙasa shin sai an fitar da tasu kafin lokacin sallar Idi suna ƙasar ko kuma idan aka bayar a lokacin sallar Idi Nigeria yayi eh tunda wakilci ne ake suna wakilta nace wanda yake a wata ƙasa da bayar da zakatul fitr din zata ta'azzara to zai iya wakiltawa a fitar masa da ita a gida a nan Nigeria to in aka tashi za a fitar da ita ne a lokacin da ake fitarwa a nan Nigeria ba lokacin su ba tunda su suna fara sallar Idi kafin mu saboda haka za a fitar da ita kafin a lokacin Nigeria to sannan kuma ita zakatul fitr lokacin ta lokaci ne muwassa bi ma'ana ba lokacin akwai tana da lokacin ijiza lokacin da take isarwa wanda take sauke wajibi akwai kuma lokaci na aljawaz lokacin halacci to lokacin ijiza din shine takaitacce wato kafin ayi idan mutum ya fitar da ita daga bayan sallar asuba kafin ya tafi filin idi kafin ayi sallar idi wannan shine mafi kyan lokacin ta kuma lokacin da take isa ta dauki hukuncin zakatul fitr idan aka yi ta kafin ayi sallar idi ba ana in ta ketare bayan sallar idi to ta zamanto sadaka daga cikin sadaka ba zakatul fitr ba lokacin jawaz kuwa lokacin halarci shine a fitar da ita kwana biyu ko uku kafin ranar idi shine daga ranar 27 za a iya fitar da ita wannan sauki ne wanda yazo wannan lokaci ne lokacin halarci ya halarta saboda haka kamar su waɗanda suke kamar a ƙasar waje za su iya sawa a fitar musu da zakatul fitr din tun ran 27 domin kamar yadda muka yi bayani a wancan lokacin fatawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura sahabbai masu karban zakka su tsaya a masallaci da waɗansu wurare a cikin Madina suna karban zakkan fidda kai da mutane suke kawowa to saboda haka wannan ya nuna ya halatta a fitar da ita tun kafin lokacin to sannan sai tambayar sa ta biyu yace shin malam mu da muke bin karatu online za mu samu lada kamar wanda suke a majalisin na'am wanda suke karatu online dangane da halartar majalisin karatu za su zamanto su ma kamar sun halarci wannan majalisi ne saboda kamar yanda ya zo a hadisin wato mala'iku da suke neman majalisul dhikr za su faɗi waɗansu cewa su ba sa tare da su wato a gangar jiki amma sun zo wucewa ne kawai ko kuma wata buƙata ce ma ta kawo su a hadisin Allah madaukakin sarki yana cewa hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum mutane ne wanda duk wanda yake zauna tare da su baya tsiya cewa, saboda haka zaman su da suke yi a gaban ko audio din su ko video YouTube ko Facebook suna sauraro tamkar suna cikin majalisin ne, suna cikin majalisin ne. Kuma yanzu kun sani waɗannan majalis din na abinda ake ce ma virtual, wanda yake ake yin su ta hanyar na'ura, suna ana ba su hukunci irin ana ba su hukuncin halarta ta hakika a cikin shari'a. Saboda haka za ana daura aure ta Skype, ana daura aure ta Zoom. Ni kana na taba daura ma wani bawan Allah da na daura masa aure da matarsa ta Skype tana Bangladesh da ita da iyayenta, ga su a hoto da mahaifinta da babbanta da ita, mu kuma tana ganin mu da ni da ango da ɗan sauran abokanmu. Aka ambaci sadaki, aka yi siga, aka fara da khutbatul haja. Saboda haka aka yi siga, yace yana nema, aka ce an bashi, ya ambaci sadaki, shikenan aure ya aure. Saboda haka waɗannan majalis din idan suka zo, mutum da yake ciki za a bashi hukuncin ya halarci majalisin. To batirin ya kare. Tambayarsa ta uku, ina jin in zan iya tunawa, shine cewar suma addu'ar da ake yi, addu'ar da suke yi a cikin majalisin, suma mala'iku za su ce amin, kamar yanda muka ambata cewa wanda suke cikin wannan majalisi addu'ar da ake mala'iku suna cewa amin. Cewar idan mutum yana majalisi irin wannan, in yana da bukata ana karatu yana roƙon Allah, Allah ka biya min bukata kaza, Allah ka biya min bukata kaza, yana wannan addu'ar, mala'iku tunda suna nan sun ji addu'ar mumini bawan Allah a majalisin Alkur'ani za su ce amin. To suma da suke can suma za su samu wannan, shine tambayar sa. Raji Marwan ya yanke za su samu. To a haka muke fata, amma saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na halartar majalisi da mala'iku suke yi, ya kayyade shi da cewa fi baitin min buyutillah, a daki daga cikin dakunan Allah. Saboda wanda suke ciki da abin da yake daukan hukuncin sa na abin da ya sadu da shi na majalisin, to wannan babu ko shakka abin da suka yi suna cikin wannan majalisin da suke samun rillibewar mala'iku. Amma wanda yake virtual a wani waje, to shi ma za a ce mala'ika yana tare da shi a nan majalisin da yake. To wannan kam Allahu a'lam. Sai dai amma abu ɗaya ne, addu'ar da aka yi wadda ta hada tare da su, wadda muke kaunar mala'iku suna cewa amin, to ko suna nan tare da mu ko suna wani waje online, addu'ar za ta hada tare da su. Sai dai su tasu addu'ar da suka yi za ta zamanto kamar addu'ar da wanda yake cikin majalisin nan yayi, na cewa mala'iku suna tare da shi za su ce amin, ko ko su tunda suna can waje ba za a ce mala'iku suna tare da su ba a cikin majalisin, tunda mala'iku masallacin suke zuwa. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. To amma tunda wannan babi ne na falala, sai mi kauna mi fata, wa ma zalika ala Allah bi aziz wallahu dhul fadl alazim. Kuma tunda Allah ya ce hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum, baya gagara ga Allah yayi extension, kamar yadda kuke fadan update ko su ma ai musu update, tunda ba sa nan ai musu update, su zaman tokan cewa suna cikin majalisin nan. Haka kuma muke fata muke kauna gare su. Wato wai yanda suke ba da lokacin su zauna suna kallon karatun, suna sauraron sa, ba su tsaya suna kallon wake-wake ba da sauran wani abu, ai wannan abu ne wanda ake ganin zai shafa'a musu. Haka muke fata, haka muke kauna, Allah zai duba wannan ya sadar da su, kamar yanda Allah madaukakin sarki wato ya ce ƴaƴa da suka bi tafarkin iyayensu akan aiki na gari, ko ba su kai aikin iyayensu ba, alhaqna bihim dhurriyatahum, muna sadar da zurriyarsu da su. to su ma koda ba su zo wannan majalisin ba muna fata muna kauna Allah zai sadar da su da abin da ke cikin irin waɗannan majalis din na alkhairai da albarka to sannan wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya ya karbi ibadunmu amin da na sauran ƴan uwan mu malamai baki daya malam tambaya ta anan shine wasu mutane ne suka ga watan azumi sai suka ga yawa hukumar da abin da ya shafa amma hukuma bata yadda daga ingancin ganin watan nasu ba shin ya wajaba akan su su dauki azumin ko bai wajaba ba a sharuwa lafiya wannan fatawa mun amsa ta ko da yake a lecture ce wanda aka yi ba anan bane a ce ba a karatu bane cewa idan mutun ya ga wata yana da yaqini amma ba a karbi ganin watan sa ba to akwai kauli biyu ga malamai akwai kauli da yace zai yi azumi saboda wannan yaqinin nasa akwai kuma kauli da yace ba zai yi azumi ba akwai kuma kauli da ya tafsil tsakanin daukan azumi da kuma sauke azumi a azumi yace zai dauka a sauke azumi aka ce ba zai dauka ba kaulin da yace ba za su dauki azumi ba shine kauli mafi rinjaye wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya karfafa shi da hujjoji masu karfi cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yufṭirun nas wal adha yawma yudhihun nas hadisin Aisha a cikin Tirmidhi wato azumi ran da mutane suke azumi ne salla karama ran da mutane suke salla karama salla babba ran da mutane suke salla babba ma'anar mutane suke yi wato mutane da suke karkashin shugabancin shugaba guda daya musulmi ba sa zama karazube saboda haka musulmin kamar in ana da hukuma wanda ita ce take da alhakin tabbatar da ganin wata to su ne za su ce wannan wata azumi ya kama to azumi ran da hukumar ta ce azumi ya kama ran ne azumi ya kama ba ran da kai ka gani ba shi sa Sheikhul Islam yake cewa da mutun zai ga watan Dhulhijja ya ga watan Dhulhijja alal misali daren Juma'a saboda haka rana Arafa a wajensa za ta zamanto rana Asabar ne amma ba a karbi wannan shaidar tasa ba sai aka cika watan Dhulqa'da aka ce tsayuwa Arafa ranar Lahadi ne yana da yaqini cewa ran tara ga wata shine Arafa sai je Arafa ya tsaya rana Asabar yace wa mutane ka gansu basu sun je sun tsaya a Arafa ranar sallah sun bar rana Arafa shi yana ganin shine akan daidai to hajjin sa bai yi ba sai ya koma ya tsaya tare da jama'a ran da aka ce rana Arafa saboda haka kamar wannan shine idan ba a yadda da ganin watan ba to ba za su yi azumi ba za su tsaya su yi azumi ne bisa abinda wannan hadisi na nana Aisha radiyallahu anha wa ardaha ya nuna na cewa sai abinda wato jama'ar musulmi suka tsaya akai na cewa shine ranar azumi ko shine ranar sallah sannan za a yi kuma abinda jama'ar musulmi gabaki daya ba kungiya ba ba wai abinda kungiya ta fada ba abinda shugaban musulmi ya fada shugaban musulmi to لوكتي يا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أنبئكم
فلا تدعوا فلا تدعوا مع الله نعم زعم كوما بيني فلا تدعوا مع الله دقنا زعم تاش نعم
فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تأمرون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
نعم الله مدوكاكين سركي يجي أتكم وأن آيوي ما سوى البركة فلا تدعو مع الله إلها آخر تو كدا كبوتا ما وانا أبن بوتا تارد الله fatakuna minal mu'azzabi sai ka kasance cikin waɗanda ake yi wa azaba wa anzir ashiratakal aqrabi kuma kai gargadi ga danginka mafiya kusanci واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كتوسس زمنتكيورك واتو كتوسس علاقرك ga wadanda suka ga duk wanda ya bika ga wadanda suka bika daga cikin mu'minai fa in asauka idan su danginka suka saba maka fa qul inni bari'un mimma ta'malun to kace musu ni mabarranci ne na barranta wato ba ni ba ku da abin da kuke aikatawa wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim kuma ka dogara akan ubangiji mabuwayi mai rahama alladhi yaraka hina taqum shine wanda yake ganinka yayin da kake tashi tsaye domin sallah da daddare wa taqallubaka fi sajidin kuma yake ganin jujjuyawarka a cikin masu sujada innahu huwas sami'ul alim lalle shi haqiqa shine mai ji ga abin da kake fada na barranta daga gare su kuma masani da abin da kake yi na tawakkali gare shi jalla wa ala to wannan bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana sha'anin alqur'ani ya kuma yi narko ga kafirai da basu yadda da shi ba sannan kuma yayi musu raddi akan abin da suke dangantawa na alqur'ani da cewar wato shaydanu ne shaydan ne yake saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan Allah yayi raddin wannan sai Allah ya ce to fala tad'u ma Allahi ilahan akhar to saboda dan haka dan wannan shine ma'anar wannan kawo fadin litafri' wato kada ka bauta ma wani tare da Allah wannan khitabi an fuskantar da shine ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da sanin cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hananne ne ba zai kira wani ba tare da Allah amma an fuskantar da hanin gare shi an fuskantar da hanin aka ce ka hanu daga bauta ma wani tare da Allah domin a nufi wanin sa da wannan maganar a nuna cewa magana ce mai girma da aka fuskanci hidabi aka fuskanci umarnin da hanin aka fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa da shi tare da cewa sananne ne wajen Allah cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hanu hananne ne daga ya bauta ma wani Allah amma an fadi an fuskantar da jawabin zuwa gare shi domin a nuna muhimmancin wannan umarni wato na tsare haƙƙin Allah na rashin bauta ma wani tare da Allah na barin shirka waɗansu sun wani taujihin na wannan tafsirin na tafsirin wannan ayar an ce fala tad'u ma Allahi kai wanda kake jin wannan bayani na alqur'ani kada ka bauta ma wani tare da Allah sai ka zamanto cikin waɗanda ake yi ma azaba wanda wannan ya hada da hasu mushrikai wanda a ciki kamar ta'aridi ake yi ana yi musu shagube ne ane musu jirwaye da kamar wanka akan cewa sufa azabta wato azabtattu ne suna cikin waɗanda za a yi ma'azaba idan ba su daina shirka ba wato kamar su aka fuskanta da khitabi sai ya zamanto wa anzir ashiratakal aqrabin wannan atafi ne aka yi akan wa innahu latanzilu rabbil alamin akan wato a ayoyin da suka gabata a waɗanda Allah madaukakin sarki ya fuskantar da khitabi ga annabi salawatullahi wa salamuhu alaih shine wa innahu latanzilu rabbil alamin sanar da shi da akai haka to sai aka ce kuma wa andir ashiratakal aqrabin sai ya zamanto wannan khitabin fala tad'u ma Allahi ilahan akhar ana yin hitabi ne ga wanda ake karanta ma alqur'ani da kuma su musamman su mushrikan da suke wancan zamanin da bayan an yi musu an fada musu ga yadda alqur'ani yake cewa ruhul aminu ne ya saukar da shi da kuma cewa ba shaydanu ne suka saukar da shi ba bai kamace su ba kuma ba za su sami ikon yin haka ba to sai aka ce to dan haka kada ka bauta ma wani tare da Allah wanda ya hada su mushrikai da ake gaya musu wannan da kuma ya kunshi narko a gare su cewa idan suka yi haka wanda idan kai haka kai wanda ake maka wannan hani to zaka zamanto cikin waɗanda suke azabtattu waɗanda ake yi ma azaba domin nuni kan cewar dalilin azaba shirka ga Allah domin Allah baya yafe wanda ya haɗu da shi yana mushriki to sannan kuma sai aka fuskantar da khitabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kuma kai gargadi ga danginka mafiya kusanci an umarce shi da yin gargadi gare su dan su zamanto sune far sune suka fi cancantar alheri da ya sani ga kansa domin haƙƙin zumunta shine kai abinda wato haƙƙin sada zumunci ba wai kawai ka sada zumuncin ƴan uwanka da ba su abin duniya ba babban haƙƙi na sada zumunci shine ka dauke su daga halaka ka kai su zuwa ga tafarkin tsira ka hana su saban Allah ka sa su akan hanyar biyayya ga Allah wanda farkon biyayya ga Allah shine tauhidi to sai aka umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gargadi dangin sa mafiya kusanci domin kuma a cikin wannan akwai nuna cewar abinda mutum yake gaskiya ne dan idan abinda kake yi gaskiya ne to na kusa da kai ya kamata su zamanto su ma suna tare da kai akan wannan amma in kuwa abin ba gaskiya bane sai ka tsallake ka je kana yi da waɗansu ka bar naka ba shi yasa ba koyaushe ake fada kan cewar daga cikin aibin da jagororin siyasar mu suke da shi shine sai su tsallake su bar ƴaƴansu ba sa daba ba sa bangabangan siyasa sai su dauko ƴaƴan waɗansu su sa su su bangabangan siyasa idan gaske ne suna da buƙatar wannan sai an yi haka za a yi siyasar to su sanya ma ashira takal aqrabin mana ƴan uwansu mafiya kusanci su ne auladu su yi wannan amma saboda sun san ba alheri ba ne sai su kyale nasu su sai su tura su su je su yi karatu su ka sauran samari waɗanda suke ba su da gata sai su ɗauko su su yi ta ba su kayan maye suna sa su suna bin su suna bangar siyasa wannan ya isa ɓarna da take a cikin al'ummarmu wanda da shekarun baya an ɗauko hanyar tsaftace siyasa musamman mu a nan Kano akwai shekarun da aka so ƙoƙarin tsaftace siyasa daga wannan saboda ƙoƙarin abubuwan tarbiyya da aka yi amma a yanzu aka sake komawa cikin wannan kwatamin wal iyadu billah to ɗaya daga cikin abin da yake nuna gaskiyar mai kira shine ya zamanto nasa mafiya kusanci ya kira su ba waɗansu yake ma ba ya manta da nasa sannan kuma daga cikin hikimar da ke cikin wato yin gargaɗi ga dangi mafiya kusanci shine idan suka amsa kiran to dama su ne waɗanda suke kare mutum don su ne suke tare da shi idan waɗanda suke tare da kai na kusa to su suka fi kowa baka haƙƙin kariya kuma su ne waɗanda suke ko da babu kai za su tsaya su kare abin da ka bari yanzu idan mutum bai tsaya ya mai da hankali a kan danginsa na kusa ya ba su tarbiyya ba yau idan aka ce babu shi ‘ya’yanka za su koma a ƙarƙashin tarbiyyarsu ne to su baka ba su tarbiyya ba yaushe za su tarbiyyantar da ‘ya’yanka saboda haka fa’idodi na wannan umarni in aka tsaya aka duba hikimomin za ka ga suna da yawa to kuma saboda abin da wannan addini yanda za ka san cewar wato addini ne wanda yake daga tanzilun min hakimin hamid daga ubangiji wanda yake gwani abin yabo shine dukkan wani alkhairi an ɗora wannan kira a kansa to shine akan wani aiki da wannan umarni annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kira danginsa kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen safa ya ce ya bani ka'ab ibn lu'ay ya bani murrat ibn ka'ab ya bani abdi shams ya bani abdi manaf kowanne in ya ce musu sai ya ce an qidu anfusakum minallahi minan nar fa inni la ughni ankum minallahi shay'a ya bani abdul muttalib ya bani hashim an qidu anfusakum minan nar fa inni la ughni ankum minallahi shay'a ku tsirar da kanku daga wuta ba zan wadatar da ku a wajen Allah da komai ba ya bani abdul muttalib an qidu anfusakum minan nar fa inni la ughni ankum minallahi shay'a ya fatimata binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam anqidhi nafsaki minan nar fa inni la ughni anki minallahi shay'a fa amma wa hassa ya hada ga baki daya to an ce a cikin riwayar hadisin ibnu abbas shine ya kara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da zan ce muku a bayan dutsen nan da na hau kansa akwai mayaka sun kawo muku igara wato sun kawo muku hari na bazato za su karkashe ku su ɗauke matanku su zamanto bayi su kwashe dukiyoyinku ‘ya’yanku ma su mayar da su bayi za ku gaskata ni ko ba za ku gaskata ni ba suka ce za mu gaskata ka ma jarrabna alayka kadhiba ba mu taɓa sanin ka cewa kai maƙaryaci ba ne mun gwada mun gani kai ba maƙaryaci ba ne ta ce fa inni nadhirun lakum bayni yadai azabin shadid to ni mai gargadi ne a gare ku cewa a gaban ku akwai azaba mai tsanani. To shine Abu Lahab yace tabban laka sa'iral yawm ali hadha jama'atana, wato tir da kai sauran rayuwarka dan wannan ne ka tara mu. To shine Allah ya saukar da tabbat ya da Abi Lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Yanda tazo nan da nan ta kama bakin mutane ana yi ana yi ko ina yaje, gashi kuma matarsa mawaƙiya ce, mawaƙiya ce al-Awra bint Harb wadda take wannan waƙar mudhamman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina, tana fada ita ma tana takama da waƙa. To da aka saukar mata da wannan, da aka saukar da wannan abin yayi mata zafi, saboda duk waƙar ta ta san bata kai abin da ke cikin wannan surar ba. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, cewa ta dauko wani katin dutse tace sai taje taje an ce wai yana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaginta da waɗansu kalmomi daga abinda shaytanin sai yake gaya masa. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu hankalinsa na tashi yace ya Rasulullah wannan matar gata nan kai ta nufu da katin dutse a hannunta, tana ce masa ina mutumin naka ina sahibin naka, yace baki ganshi ba, tace ban ganshi ba, gashi yana zaune tare da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Lahab, sayyidina Abubakar yace ba za ta gani ba, ba za ta iya ba. Shine aka saukar da ayar wa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Ba za su gani ba, haka ba ta zo ta gani ba. To al-shahid Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan umarni, amma ga abin da suka fuskance shi da shi. To shine tun ma shine Allah ya rarrashe shi yace masa kuma bayan wannan umarnin, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, ka sassauta mu'amalarka. Asalin wannan ma'anar wato ka sassauta janibinka, gefanka. Wato me sassauta janibi? Wato shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muwatti'una aknafa, wanda suke shimfida sashen su, wato ataka su, ba sa da girman kai da jiji da kai. Alladina ya'lafuna wa yu'lafu, wanda suke tattaro mutane gare su, su ma a tattaro ai alaka da su, ba sa ganin sun fi karfin ai mu'amala da su, daga kama tso kusa da su harara kadai ta ishe ka, kan cewa mu ne wajen mu zaka zo kai ka isa, a'a. To ka zamanto al-muwatti'una aknafa, mai saukin kai, mai shimfida sashi, shine ma'ana waqfid janahaka. To kai haka liman ittaba'aka minal mu'minin, ga waɗanda suka bi ka daga mu'minai, waɗanda ake cewa ka kore su, su ba kowan komai ba ne. To ka sassauta sashin mu'amalarka tare da su, wato ka zamanto mai kyakkyawan hali. To haka kuma Allah maɗaukakin sarki shi kansa Allah ya masa shaida da haka, yace fa bima rahmatin minallahi linta lahu, saboda rahmar Allah ka zamanto mai saukin hali a gare su. Shi yasa Aisha tace in kana so ka ga halin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka karanta Alkur'ani, duk abinda Allah ya ce na umarni gare shi haka zaka same shi. Da yace masa waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, shi yasa saboda tawalu'un su, akwai wata mace wadda take da tabin hankali a Madina, an san mace ce mai tabin hankali, tazo tace ya Rasulullah ina da bukata a wajenka. Yace ya umma fulan, ba bai kira ta da sunanta ba don nuna girmamawa, ya umma fulan bata da hankali ba, amma sai ya kira ta kamar ka ce ma mace mara hankali, ya hajiya wanci, ya hajiya wanci. Kaga aka ga mutum yana magana da mahaukaci yana ce mata ya hajiya wanci, sai ya dauka ba'a yake mata, amma shi yace mata ya umma fulan, yace duk inda kike so a hanyoyin Madina ki je, zan zo wajenki in biya miki bukatar da kike so. Sai ya je tare da ita a wata hanya, ya yi magana da ita, ta gaya masa bukatunta, ya biya mata bukatarta. Ana zai na kawo wannan a matsayin tawalu'unsa sallallahu alaihi wasallam. Amma waɗansu shaidanu da suka ga wannan wai sai suka ɗauka suke cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da ba zai yi a faɗe shi ba. Kafa'ahumullahu bima yastahiqun, Allah ya musu mukafa'a da abin da suka cancanta. Allah shi ya san abin da ya cancance su. Allah ya musu abin da ya cancance su. To wannan shine tawalu'un Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda ba kowa ana kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam gayyatar cin abinci a cikin abincin da aka yi a cikin romo da aka yi daga naman da ke tsakankanin kofato. Ba sai rago ake gayyatar sa ba, ba za a ce a wannan fa Annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai an yanka rago ko sai an yanka rago. Naman kofato da ke tsakankanin kofato, kun san dai kofatan kafar akuya, dan wannan naman da yake tsayawa a tsakankani bai ma kai omo ba, da ake fada ganda, bai kai ganda ba, ita ganda ai fata da ta lullube ce. Naman da ke tsakankanin kofatan wannan bayan an zagon yadda da fatar, bayan an cire kofatan, to shine in aka bararraka aka yi romo da dan wannan naman da gurasa, sai a kira shi gayya ya je ya ci abinci. Kuma yaje, kuma yaje, na'am, sai an tsotso shi sanne yake fita. To ai kaga ma shi ba ma shi shi kadai na mutane ne da yawa haka, za saboda haka ba zai wani dauka ya ce zai tsotsa ba, sai dai a dan cicciro a dan rarraba kowa ya dan dauka. Saboda to kun ga wannan shine mun wato a matukar aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah. To sannan Allah ta'ala ya ce masa fa in asauka, idan suka saba maka wato su dangin naka ko kuma su ma mu'minan, idan suka saba maka wanda yake da za a kaddara duk da ka tausasa musu suka saba maka, kamar yanda aka samu waɗansu wajen kyauta, Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi kyauta sai su ga kan cewar kamar ba a basu ba, ya Rasulullah ka ba mu wannan kuma baka ba mu wannan ba, ko kuma in ma munafikai ne suka yi wajen kyautar su tumce shi su ce bai yi adalci ba. Duk dai wanda ya saba maka ya Rasulullah ko ma wane ne, to fa qul inni bari'un mimma ta'malu, ce ne ni ba ni ba ku da abin da kuke aikata, na barranta daga abin da kuka aikata na saba mu, domin saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya barranta daga gare shi ne, domin Allah ma ba ruwansa da wannan. Duk wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta da shi Allah ma ba ruwansa da shi. To shine fa'idar wannan, dan a nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba wai kuma a sa shi ya fada aka ce faqul, ba a ce fa'alan ba, ba wai kawai ka sani a zuciyarka ba, aka gaya musu ka ce inni bari'un mimma ta'malu, dan su san cewa to Allah ma ba shi ba su. To kuma idan suka yi haka, saboda an san cewar yayin da ka barranta daga mutum, to kuma fa abin da zai saura sai a samu kuma kaushin hali wanda har zai iya kaiwa zuwa ga adawa, wanda zai iya faruwa hatta da daga danginka. Yayin da kuma mutum ya samu adawa daga cikin ƴan uwansa, to wannan yafi komai tashin hankali, domin sun san ka, sun san kusancinka, sun san sirrinka, sun san komai naka, saboda haka za su iya cutarka fiye da waninsu. To idan kai haka kace inni bari'un mimma ta'malun, wanda yake shiryarwa yake nuna ga cewa yanzu fa kuma adawa ce tsakaninku, to sai aka ce fatawakkal 'alal 'azizir rahim, a qira'ar Nafi da Ibn Amir fatawakkal, to dan haka sai ka dogara ga wanda yake shine al-azizir rahim, domin za su yi maka adawa. Ko kuma watawakkal a qira'ar jumhur, kamar yadda muka karanta qira'ar na Asim da sauran qurra, watawakkal kuma ka dogara. Wato wannan wani sabon umarni ne, ka dogara, ka yi dogaro, ka yi tawakkali. Shi ma'anar tawakkali shine ka fawwala al'amarinka, ka mayar da al'amarinka ya zuwa ga wanda ya san da qa'iqul umur, wanda shine masani da dukkan al'amura. Kamar yadda wani daga cikin salihan bayi a cikin diwaninsa yake faɗa, yake cewa tawakkuluhum billahi, tawakkuluhum tafwidu kullu umurihim liman huwa adra bil umuril khafiyati, tawakkalunsu shine jingina mayar da dukkan al'amarinsu ya zuwa ga wanda shine masani da abubuwa da suke boyayyu, wanda shine ya san abu wanda yake ba a zahiri ba, ya san boyayyen al'amari, abu ne wanda yake ka san farkonsa baka san ƙarshensa ba, ko ka san zahirinsa baka san batininsa ba, ba wanda yake da wannan sanin sai Allah. To saninka da Allah shine zai sanya ka ka dogara gare shi, gwargwadon saninka ga Allah gwargwadon dogaranka gare shi. To wannan shine at-tawakkul, wanda shine silahul mu'min, wato makamin mumini. Anan bil munasaba zan janyo hankali da sako da majalisar koru ta addinin musulunci suka sanar daga da yawun mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar Allah ya kara masa lafiya da albarkar rayuwa yake kira ga yace ana kira ga musulmi saboda halin da kasa ta shiga a tashi tsaye da addu'a kan Allah ya yi wannan tsanani to musamman suka yi ishara da cewa a yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil da istighfari da kuma la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin to ba su ce sun bada wani adadi ba ballantana a ce sun zo da bid'a ba su ce ga adadi ba amma dai sun ce addu'a akan waɗannan to kuma wannan duk suna da madogara a cikin sunna saboda tawakkali din nan wa tawakkal shine na kawo munasaba Abdullahi ibn Abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi Ibrahim ya faɗe ta yayin da aka jefa shi cikin wuta haka zalika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta yayin da aka ce mutane sun hadu kafirai sun yi gangami gare ku naka ku ji tsoron su sai ya faɗe ta wato kariya ce daga wato adawar makiya shine ma munasabarta akan nan cewa idan kace inni bari'un mimma ta'malun to kuma ka dogara ga Allah dan saboda wanda ka ga ya musu haka za su yi gaba da kai to maganin gabar su ka dogara ga Allah sai ya zama to shine mai ishinka shi zai isar maka su shi ko istighfari shine yake kawo kyakkyawar rayuwa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma ku nemi gafarar Allah sannan ku tuba zuwa gare shi zai jiyar da ku rayuwa mai dadi zuwa ga ajali kyakkyawa saboda muna neman canjin yanayin rayuwar mu mu koma rayuwa mai dadi babu tsangwama babu tashin hankali mai aminci mai yalwa da wadata to istighfari da tuba zuwa ga Allah saboda kaga shi ma da suka ce istighfari ya dace la hawla wala quwwata illa billahi al-azizir rahim ne al-azizir hakim wanda ta zo a cikin sahih muslim amma al-aliyyi al-azim amma sunna jin a kitabun su al-azizir hakim suka kawo to al-azizir hakim kuma riwayar ta zo a cikin sahih muslim ita wannan na san dai kalmar taqwa ce da kuma nuna cewa ba mu da dabara mun bayar da karfin mu da dabara mu ba mu da shi sai ga Allah ita kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mumini da zai wannan addu'ar lokacin tsanani face Allah ya yaye masa saboda haka wannan nasiha ce kyakkyawa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka masu falala musamman a dararen mu yawaita wayannan azkar muna roƙon Allah madaukakin sarki kan ya yaye mana wannan hali na tsanani da muke ciki a cikin wannan kasar tamu da wannan kasar mu zaka tashi kai tafiya lokacin da kake so amma yanzu baka isa ba da baka jin tsoro mace za ta fita yaro zai fita amma yanzu koyaya aka ce wani baya nan hankali ya tashi to Allah ya canza mana wannan hali to Allah ta'ala ya ci gaba da sifa yayi itnabi ya bayyana sifofin kansa yayin da yace ka dogara ga al-azizir rahim ya kebance waɗannan saboda wannan sunaye nasa an yi ta maimaita su a cikin wannan sura inna fi wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim a wuri wannan shine na tara da aka ambaci al-azizur rahim a cikin wannan sura saboda abin da ya kunsa al-aziz ya nuna buwayeye ne saboda haka buwayarsa ta sa shine zai iya kare ka buwayarsa ta sa shine zai tsare ka daga makiyanka ya zamanto in yace ya isar maka to ya isar maka ba wanda ya isa ya taba ka kuma ar-rahim saboda shine zai baka isma kariya domin daga rahamarsa shine zai baka kariya shi yasa kaga annabin Allah Yaqub yayin da yake neman kariya ga ƴaƴansa sai ya ce fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi alherin masu bada kariya kuma shine mafi jinkan masu jinkai kaga sai yayi tawassuli wajen sha'anin jinkai da arhamur rahimin da sifar rahama saboda haka tayi munasaba da a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka dogara ga wannan ubangijin naka wanda shine al-azizur rahim kuma da yake makanin na wato a dada sa maka san Allah ne da aminci da shi akan ka dogara gare shi din kuma yayin da ka dogara gare shi zuciyarka ta san ta kan cewa ka aminta da Allah ka rike shi sai aka ce allazi yaraka hina taqu wanda yake ganin ka yayin da kake miƙewa cikin sallah yayin da kake tashi kake sallah cikin dare to yana ganin ka wannan ru'ya khassa ce wanda take nuna kulawa wato wanda yake kula da kai yake sanin ka lokacin da ka tashi cikin ibada wanda yake nuna cewa ita sallar dare ita ce daga cikin mujibat dinta take kawo ma mutum ar-ru'ya khassa daga Allah wato Allah ya ce yana ganin ka fa innaka bi ayunina fa innaka bi ayunina kana kan idanunmu inji Allah wanda take bada kulawa da lura ta musamman daga Allah wa taqallubaka fi sajidin kuma yake ganin jujjuyawarka a cikin masu sujada jujjuyawarka daga tsayuwa zuwa ruku'u zuwa dagowa zuwa sujada tare da masallata kuna sallah tare shi yasa aka tambayi imam abu hanifa cewa shin ka san wata aya ya imam da tazo ya imam abu hanifa ka san wata aya da Allah ya ambaci sallar jami'i a cikin alqur'ani yace na bata fado mun ba sai yace alladhi yaraka yace wa taqallubaka fi sajidi wannan ayar sai tace ta bayyana sallar jami'i a cikin sallah a cikin alqur'ani tunda yace taqallubaka jujjuyawarka a cikin sallah tare da masallata as-sajidin ma'ana an ce masu sujada saboda sujada tana daga ita ce kusan mafi daukakar abin da ke cikin sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin da bawa yake kasancewa daga ubangijinsa alhali yana sujada to sai aka kebance masallata da wannan sifa ta sujada saboda ita ce mafi sharuftar mafi daukakar abin da suke yi a cikin sallah yayin da suka kai mutuka ayin kaga ma yanda ake sallah ana tsaye da khushu'i da kaskan da kai kana ganin wajen sujadarka ka dade a tsaye kyam a gaban Allah sannan ka sunkuya kai ruku'u ga Allah ba za ka wuce ba sai ka sake dagowa ka tsaya kyam sannan ka fadi gaba ɗaya zuwa sujada tace matuƙa na kaskanci gare shi to sai aka ambaci wannan wa taqallubaka fi sajidi innahu huwa as-sami'ul alim lallai shi Allah shine mai ji kuma masani yana jin ka yayin da kake sallah tare da masallata yayin da kuma kake ce musu inni bari'un mimma ta'malu kuma yana sanin ka yayin da kake sujada yayin da kake sallah ya san halin zuciyarka sannan kuma ya sani yayin da kake tawakkali gare shi a cikin fadin Allah ta'ala da yace wa taqallubaka fi sajidin wannan ya nuna cewar mu'minai albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun samu wannan ru'ya khassa wannan kulawar da lura ta musamman daga Allah albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda albarkacin sa ne aka ce wa taqallubaka fi sajidin jujjuya wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to mu bamu samu wannan ba tare da shi amma mun samu koyi fatashabbahu in lam takunu mithlahu kui koyi mi koyi da sahabbai kar mu zamanto ƴan shi'a da muke barranta daga gare su gashi an ce ya barranta daga waɗanda suka saba masa to su kuma suna barranta daga waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to mu kuma muna barranta daga gare su domin su suka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa in asawka fa qul inni bari'un mimma ta'malu na'am
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
to sannan Allah ta'ala ya ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin kace bana ba ku labari ba a bisa wane ne shaydanu suke sauka ba sun ce Allah ya ce wa ma tanazzal bihi ash-shayatin kuma sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shaytani ne yake zuwa masa da abin da yake fada to bayan Allah ta'ala ya ce wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un to sai ya ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin bana ba ku labari ba akan abisa wane ne shaytanu suke sauka wannan tambaya ce da bata buƙatar amsa kawai dai ka kasa kunne ne ka ji amsar Allah zai fada tanazzalu ala kulli affakin afi shaytanu suna sauka akan kowane mai girba ƙarya fajiri makariya fajiri mai saban Allah al-affak wato mai isa matuƙa wajen girba ƙarya al-athim kuma kathirul isyan mai yawan saban Allah sune bokaye sune abinda ake nufi da su kulli affakin athim al-kahana wato bokaye waɗanda za su ce ai za su sun kasa kunne wai shaydanin su yana gaya musu wani abu ka je wajen su sai su jefa wani abu ko a jefa wani lokaci har da charbi ma za ka ga sun yi dan a nuna maka kan cewa kamar wai bokancin wato yana da alamar addini nan ku duk shaydanci ne sai a saurara wai ana kasa kunne a ji to shine ai affak abinda duk zai shirya yana shirya wato ƙaryar da zai girba ne ya fade ta to su ne waɗanda suke shaidanu suke sauka a gare su wannan korewa ne cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kahin bane ba boka bane domin boka sananne ne cewa babban makaryaci ne kuma kasurgumin mai laifi ne boka dukkan wani barna da kake iya surantawa zai yi kuma zai sa ka yi boka zai iya umartar mutum kan cewar abinda zai masa na bokanci ba zai ci ba sai yayi lalata da mahaifiyarsa ko sai yayi lalata da ƴarsa ko sai ya je ya hau kan alqur'ani ya sa shi a gefe biyu na shadda na masai yayi najasa a cikin masai yana kan alqur'ani boka zai ce ka sha jini boka zai ce yana son sabon idan mutum ka je ka kwakulo ka kawo masa to wanda yake umarni da bin Allah da kadaita Allah da gaskiya da sada zumunci da rukun amana da tsarewar alfarma zaka hada shi da wannan to saboda haka wannan isa matuƙa ne wajen a nuna cewar abinda suka dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai cancance shi ba yurquna sam'a suna kasa kunne wa aktharuhum kadhibun kuma mafiya yawan su makaryata ne wato suna kasa kunne domin su ji abinda shaydanin su zai gaya musu ko ya zo ko bai zo ba amma su nuna mutane kan cewar kasa kunne suke su ji kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a ilqa'u as-sam' shine kasa kunne cewa wani abu ne wanda ba kowa ne zai ji ba sai an nutsu sannan za a ji to haka boka yake sai yayi shiru in ma kai motsi ai maka sai ka kul wai zaka hana shi saurari abinda aljan yake fada masa wai shi aljan yana communication da aljan waya ce yake yi da aljan wani lokaci ma haka har za ka ga sun yi maka waya sun karya murya wai aljanin ne ma wai yake maka magana ta telefon amma ka saurara ka ji Allah ya ce wa aktharuhum kadhibun mafiya yawan su makaryata ne wato makaryata ne a cikin abin da suke fada sai dai za a iya samun gaskiya daya amma sai sa da ta da ƙarya guda 100 kamar yanda aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan alkahana yace laisu bi shay ba komai suke yi ba wato makaryata ne suka ce to ayya rasulullah sukan fadi wata magana sai ga ta zo ta faru suka ce wannan kalima ce guda 1 ta gaskiya da shaydani yake ji daga abinda mala'iku ake umartar su isar da su na abinda zai faru sai su hada ta da ƙarya guda 100 da wannan gaskiyar guda 1 shikenan sai su yaudar mutane su dauka kan cewar kamar suna kan wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisu bi shay wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghaun su kuma mawaka batattu halakakku ne suke bin su wato mawaka haka al'adar su suke batattu wanda ba su san menene ma suke yi a rayuwa ba su ne suke bin mawaka saboda babu komai a cikin waka sai yayi waka ka ji dadi ya burge ka saboda haka babu abinda wani ma in ya ji wakar wato hakuka zaka ji yana yi saboda jin dadin wakar to wannan isasshen wawa ne to ayatabi'uhumul ghawun Allah yace alam tara annahum fi kulli wadi wani sarki an shigo masa da mawaka daya daga cikin su baya cikin mawaka sai aka ce to ka kaddamar da su ga sarki yace wannan shine mawaki wani wannan shine mawaki wani wannan shine mawaki wani da aka zo cikin wannan shigegen da ya shigo aka ce to kai kuma fa wani mawaki ne yace ana minal gawi yace ni ina cikin wawayen ba an ce yatabi'uhumul gawun ba to shi ma ya bi su ne kaje makansa shaida Allah yace alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shin baka gani bane wato baka gani ba suna wato nusawa a cikin kowane kwari wato a cikin kowane abu sai su kutsa domin mawaki shine yau in ya yabi wani gobe kuma sai ya zage shi yau in ya faɗi gaskiya gobe sai ya faɗi ƙarya yau in ya kama wa'azi gobe sai ya badala shine fi kulli wadin yahimu komai za su iya shiga su su dai abu domin abinda suke so su faɗi abinda zai burge mutane a ce dai suna nan a celebrity din su wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma su suna faɗan abinda ba sa aikatawa to shi ku Allah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya isa babban laifi a wajen Allah ku faɗa abinda ba ku aikatawa to wannan zargi ne ga shu'ara shi shi'ir wato akwai mai kyau akwai wanda shari'a tana yadda da shi akwai kuma wanda yake ba a yadda da shi ba gabaki daya akwai mai kyansa shine wanda yake na hikima tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minal bayani la sihra wa inna minal shi'ri la hikma a cikin iya zance akwai sihiri kuma a cikin waka akwai hikima akwai hikima a cikin waka wanda idan aka faɗa za ga ni shi yasa za ka ga malamai sukan yi wa abubuwa na waƙe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi Hassan ibn Thabit da waƙar da yake yi yace wannan waƙar da yake hiya ashaddu alaihim minan nabl wato waƙar da yake tafi tsanani gare su bisa cakar kibbau a gare su kaifin harshensa da yake faɗa Hassan ibn Thabit yace wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai musu habaici kuma mala'ika Jibril yana tare da kai ba su suna takama ka san su suna takama cewa dukkan mawaki yana da shedaninsa kowane mawaki yana da shedaninsa da yake masa wahayin wai basirarsa in yana wannan basirar sai a ce kai wannan wani shedani ne nasa shine har wani wai dan yana yaban kansa yace kowane mai waka shi shedaninsa ta matani wa kullu sha'irin min al-bashar shaytanuhu untha wa shaytani dhakar wai dukkan mawaki daga cikin mutane shedaninsa ta matani shi ko nasa shaidanin namiji ne wai dan ya nuna kan cewa shi ba dama ne to annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar musu da abin da suke faɗa ba amma sai ya tabbatar ma da abu na gaskiya ga Hassan cewa shi wanda yake karfafa shi a wajen basirar sasa ta waka Jibrilu ne wa ruhul qudus ma'aka hajihim wa ruhul qudus ma'aka to sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari wato daga koda daga cikin sha'irai ne kamar Hassan ibn Thabit da Abdullah ibn Rawaha da Ka'ab ibn Malik al-Ansari da Ka'ab ibn Zuhair al-Muhajiri to waɗannan Allah ya togace su banda su haka alqur'ani yake baya kudin goro ko ahlul kitab da ya faɗe su sai da yace laysu sawa'a to haka adalci kenan wa zakarullaha kathira kuma suka ambaci Allah ambato mai yawa wato wanda yake shine zai sanya su wato ba za su shiga cikin haumar mawaka ba ambaton Allah wato a cikin waƙar ta su akwai ambaton Allah su bude da hamdala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam su rufe da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ambaci tauhidi su ambaci yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wantasaru min ba'di ma zulimu kuma suka nemi yin sakayya a bayan an cuce su a bayan an yi musu zalunci an zage su suka nemi sakayya akan zagin da aka yi musu aka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Thabit ya zage su ya kare musu har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hassan je ka wajen Abubakar shi ya san nasaba ya fadi maka nasabar su dan kar wajen zagin su ka hada da nasabata yace ya rasulullah zan zare ka daga cikin su da nasabarka kamar yadda ake zare silin yaki silin gashi daga cikin tandun man shanu in zare ka gaba daya ba ka shiga ciki ba haka kwaye musu wasaya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun wadanda ku suka yi zalunci da sannu za su sani wace makoma ce za su koma gare ta, wannan narko ne. Kuma wannan ayar magabata suna yawan maimaita ta saboda ta zamanto musu wa'azi. Wa sayalamu alladhina zalamu ayyam munqalibin yanqalibu, wanda suke zalunci da sannu za su sani wace makoma za su koma. Wannan narko ce da ban tsoro ga yin ga saba ma Allah, domin duk wanda ya saba ma Allah zalunci yake. To kuma karkace wai kawai ta hau kan wato mawaka waɗanda ake faɗin su anan, a'a, ai Allah yace bai ce wa sayalamuna ba, dan ma karka dauka kawai, sai yace wa sayalamu alladhina zalamu, wanda suka yi zalunci, dan a san cewa akibar zalunci ba ta da kyau. Wanda duk kuma yayi da sannu zai sani wace makoma zai koma gare ta. Saboda haka a guji zalunci. Babban zalunci shine zalunci akan haƙƙin Allah na shirka, sannan kuma zalunci akan haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan wa hakaza har kuma ya zuwa ga al-amthal fal-amthal. Allah ka kiyaye mu da zalunci, Allah ka ba mu albarkacin wannan sura, Allah ka ba mu albarkacin wannan sura, abinda ke cikin ta na ayoyi, abinda ke cikin ta na hikimomi, abinda ke cikin ta na hukunce-hukunce, Allah ka ba mu a cikakken albarkacin su, ka ba mu ikon aiki da su, ka haska zukatan mu da hasken alqur'ani baki daya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم أكوي ينقوى قرن دعكي مصر رسوى أكوي مال عبد الجبار مال عبد الباكي ما هي فنسى يا رسو جيدة الدريق wan mahaifi wan mahaifinsa. Na'am, Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna makomarsa. Na'am, sannan akwai yarinya da take kan naƙuda, muna roƙon Allah ya yassare mata haihuwarta. Akwai yarinya wadda ta tafi kai wani sako na hidima ga wani daga cikin malamai, ta haɗu da hatsari na adaidaita sahu, tana asibiti, muna roƙon Allah ya ba ta lafiya.
Amin.
Allah ya sa ya zamanto mata kafara.
Amin.
Allah ya gaggauta mata waraka.
Amin.
Akwai waɗanda aka yi kidnapping ɗin ƴan uwansu su biyu, muna roƙon Allah ya kubutar da su.
Amin.
Allah ya kasance tare da su.
Amin.
Akwai ɗan uwa wanda yake ya sa waje nasa a kasuwa yana ƙoƙarin sayar da shi, muna roƙon Allah ya yassare masa.
Amin.
Zai sare masa masu saya, kuma Allah ya sanya masa albarka da rahama da albarka a cikin abinda ya samu ya sayar. Allah duk waɗanda dukkan buƙatunmu na alkhairi Allah ka fi mu sanin su, Allah ka biya mana. Allah halin da muke ciki na wannan ƙasa na tsanani Allah ka yaye mana. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Yan uwa waɗanda suke hidimta ma harkar ilimi da kuma harkar yaɗa ilimi a wannan ƙasa a majalis na tafsirai da ake na malamai baki ɗaya, Allah ka saka musu da alkhairi. Haka zalika yan uwa waɗanda suka hidimta ma taimakon al'umma da kayan abinci da kayan masarufi, musamman wanda aka yi a wannan masallaci, muna roƙon Allah ka karɓa daga gare su. Allah ka yalwata musu. Allah ka, kamar yadda suka yaye ma mutane baƙin cikinsu da damuwarsu, Allah ka yaye musu baƙin ciki da damuwar duniya da lahira. Allah ka yalwata musu arzikinsu. Allah, waɗanda suke hidimta ma wannan majalisi, muna roƙonka Allah maɗaukakin sarki ka saka musu da alkhairi. Allah ka karɓa daga gare su abinda suke yi na hidima. Allah ka sa shi ya zamanto haske ga kabarinsu yayin da za a sa su a cikin kabarinsu, ya rabbal alamin. Allah, muna roƙonka da ka karɓi ayyukanmu a wannan wata mai albarka. Allah, ka karɓi azuminmu da ƙiyamul layl ɗinmu. Allah, ka tsare mu da tsarewarka, ka kare mu da kariyarka. Allah, tarurrukan da ake a wajen bauta, a wajen tafsiri, da wajen tarawih, da wajen tahajjud, Allah ka zamanto mai gadinmu. Allah, ka zamanto mai tsaronmu. Allah, ka tsare mu da tsaronka, ka kare mu da kariyarka. Allah, ka saukar da rahamarka a gare mu. Allah, ƴan uwanmu wanda suke nesa ba sa tare da mu a cikin wannan majalisi daga gajjikinsu, amma suna tare da mu da zukatansu. Allah, dukkan alkhairi da kake saukawa a cikin wannan majalisi su ma Allah ka ba su. Allah, dukkan addu'o'i da muka yi su ma Allah ka karɓa nasu. Allah, ka biya mana buƙatunmu baki ɗaya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina warḍa anna wa raddina. Allahumma la tad'a lana dhanb ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا, اللهم اسقنا وأغثنا, اللهم اسقنا وأغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.